wannan a watan da ya gabata haka ne, kuma ba wani abu ya ja wannan ba. Ka san kasuwan lokacin da aka yi zaben nan aka gabatar da cewa shugaban kasa ya ci, kasuwar ta yi wani tashin goron zabe a rana ta samu wajen trillion guda, kusan muna 8.3%
a matsayin riba ko kuwa
a matsayin riba a wannan lokacin. To bayan da aka rantsar da shi, kasuwa tana tsammanin abubuwa za su daga, sai ya zama na abubuwa ba su daga ba. Na farko dai ya ce ma ba zai nada ministoci ba sai nan da watan tara. To wannan sai ya ƙara sa kasuwa kuma sai take ganin to yanzu shi ba a san wato matakan shi ba na wajen tattalin arziki irin yadda zai dauka. Waɗanda kuma za su ba shi shawara bai zaɓo su ba ballantana a san wani irin alƙibla zai, wannan shi ya sai kasuwa ta ta yin ƙasa. Na biyu kuma sai ya kasance ka san shi gwamnan Central Bank ya ce ba za su ƙara karya kuɗin naira ba. To amma kuma a bayan fage ana saida ta sama da 230 zuwa 240, wannan sai ya sa su masu shigowa kasuwar jari na kasashen waje sai suka yi tari-tari cewa to don me za su sako kuɗaɗen su canza shi officially akan naira 200, bayan kuma in kanta za ka iya samun sama da haka. Wannan sai ya sa suka yi tari-tari da shi, kuma wannan shi ya ja mana wani asara. Amma alhamdulillahi gwamnatin yanzu ta fara motsawa. A yau maganar da muke saboda zaben da aka yi na wanda zai rike wato NNPC, kuma ka san NNPC ita ce cibiyar tattalin arzikin Najeriya, tunda duk kusan fiye da kishi 90 na kuɗaɗenmu na kashewa na kasa waje daga nan suke hitowa canji.
Wai Kasum ma
da ake cewa ba zai ba.
Kasum wai idan irin haka ma ya faru, waya yake shahon mai dan karamin karfi ne.
To shi mai dan karamin karfi yana shafar shi ta huska biyu, cewa ita kasuwa hannun jari idan tana daga ba ruwanta da babba da karami ya danganta da abin da ka saya. Yanzu bari mu baka misali. Ran Juma'a da ya wuce akwai kamfanin Guarantee Trust Bank naira 22 ake sai da shi. Yau dinnan ya koma naira 25.40. Kenan ko da kana da 1,000 mai karamin karfi ka samu riban naira 3.40 cikin kwana 3 dinnan. To ka gani in kana da 1,000 kai naira 3.40 ka samu wajen 300,450 kenan. To kaga shi ma inda za ta shafe shi, muddin abun yana daga da mai babban karfi da karamin karfi duk za ta shafa.
To idan
kuma abun yana faɗuwa
idan muka shiga kasuwa cikin kayayyakin masarufi kuma fa.
To kasuwa kayayyakin masarufi yana daukar lokaci. Me yasa ke daukar lokaci? Yanzu kaga kwanan nan dala sai ta kai 240. Amma yanzu ta sauko ta dawo wajen 215-220. To shi wanda ya saye ta da tsada in shigo da kayan nan baho zai yi arha ba, domin yana ganin zai fadi. To kaga wannan yana daukar lokaci, shi yasa kayayyakin masarufi yana daukar lokaci. Sannan kuma mafi yawan abubuwan da muke amfani da su daga kasa waje ake kawo su, wanda akalla zai daukar ma wata biyu wata uku, so kafin ya shafi kasuwannin masarufi yana daukar lokaci. Amma shi ma dai in aka ci gaba da gyara nan gaba abubuwa za su kyau. Yanzu misali ka ɗauki wuta, duk inda ka je ana samun wuta fiye da da, kaga kenan mai karamin karfi ɗin kuɗin shi da zai amfani da su ya je sai mai ya samu generator, yanzu sai ya aje waɗannan kuɗin saboda ya samu wuta. To ta haka sai ka ga tattalin arzikinmu gaba ɗaya yana ɗagawa, kuma kowa yana jin daɗi.